daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa batun samar da yan sandan jiha na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin yan Najeriya inda ake bayyana ra'ayoyi mabambanta
wagaran state police ko batima ko batade ra'ayi saboda mutane sun karu
yanzu ra'ayina a bashi ne ake yanzu a taba a garaje tsarin yan sandan a bashi ne yake yanzu
za ku ji cikakken bayani a cikin shirin muna kuma tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar Mahmud Lalo yake jagorantar shirin ina kuma tare da
Baba Yako Makeri
wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya Amurka tana bukin zagayowar radin samun yancin kai a yau Laraba Amurkawa suna bukin cika shekaru 242 da samun yancin kai daga Burtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe da cin abinci wanda ake cewa picnic a turance a gudanar da fareti kuma a shirya wasu wasan wuta Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli zai hada ne da abinda aka saba yi bisa al'ada karanta ayyana samun yancin kai a wato matakalar cibiyar adana kayan tarihi na kasa nan Washington a cikin ginin kuma za a baje muhimman takardu tare da kundin tsarin mulkin kasar da kuma dokokin yanci domin jama'a su duba jim kadan bayan jawabin ayyana samun yancin dubban mutane za su yi fareti a gaban gidan akan titin constitution kuma faretin zai miƙe zuwa yammacin gidan kuma ya kare tsakanin fadar white house da kuma dandalin tunawa da shugaban amurka na farko George Washington bukin zai zo karshe ne daga garumin wasan wuta bayan rana ta fadi Jama'a a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa wanda ya kauce wa hanyarsa akan tsibirin Sulawesi. Jirgin ruwan yana dauke ne da mutane 140 a jiya Talata da rana yayin da ya fuskanci yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga a cikin jirgin. Matukin jirgin da ya karkata shi zuwa kan wani yanki mai duwatsu mai tazaran mita 300 daga gabar ruwan domin ya kare mutane da ke ciki. Wani talabijin ya nuna hoton fasinjoji suna lilo a jikin jirgin sai da rigunan da ke hana nitsewa a cikin ruwa yayin da ya bar cikin ruwan ya shiga yanki mai duwatsun. Kusan fasinjoji 70 ne aka ceto su a cikin jirgin da ya samu hatsari yayin da fasinjoji 41 suka bace. Hatsarin na jiya Talata ya faru ne a daidai lokaci da hukumomi na kasam suka daina neman fiye da fasinjoji 160 wanda ake sa ran sun makale a cikin wani jirgin ruwa da ake kyautata zaton suna cikin jirgin da ya nitse a watan da ya gabata a wani tafki mai farin jini na kogin nan da ke tsibirin Sumatra. Hatsarin nitsewan jirgin ruwa a Indonesia lamari ne da aka saba gani a tsibirai 17,000 ya da ke yankin tekun India dangane da rashin karfafa matakan kiyaye zirga-zirgar jirgin ruwa a yankin. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa domin su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon kafa na matasa wanda suka makale a cikin wani kogo wanda ambaliya ya afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwariya da za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12 waɗanda suke daga shekaru 11 zuwa 16 da kuma mai horar da su ɗan shekaru 25 a ranar Litinin a ɗauri guda akan wani dutse a can cikin kogon da ake kira Tam Luang. a halin da ake ciki kuma hukumomin suna kokarin jan ruwa daga cikin kogon amma ganin za a samu ruwan sama mai yawa kamar yadda ake hasashe yaran za su buƙaci amfani da rigar da zata hana su nitsewa a cikin ruwa yayin da ƙwararru kuma za su rika ba su shawarwarin abin da za su yi inji ministan harkokin cikin gida Anupam Panjiada an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundumbala na mayakan ruwan Thailand guda 7 da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin kogon ana sa ran ganin karin masu zanga-zangan adawa da sabuwar dokar sashen shari'a a kasar Poland a yau Laraba yayin da duban masu macin ke fadin cewa wannan mataki ne da gwamnatin masu ra'ayin neman sauyi take dauka na mamaye kotunan kasar an ga duban masu zanga-zanga dauke da tutocin Poland da kuma na tarayyan Turai kuma suna ihu suna cewa kada a mamaye kotuna suna wannan zanga-zangar ne a cikin birnin Warsaw da kuma sauran biranen kasar a jiya Talata a karkashin sabuwar dokar da ta rage shekarun yin retire ga alƙalan manyan kotunan sama da kashi 3 cikin 4 na alƙalan kotun kolin kasar ne za a tilastawa su yi retire a yau Laraba wanda ya kafa kungiyar kwadago ta Solidarity wanda kuma ya taba cin lambar yabo ta Nobel Prize da ake kira Lok Vawensa ya ce yana cikin waɗanda za su yi maci a yau Laraba yana mai cewa a shirye yake jagoranci shirin tsige Prime Minister kasar da ake kiran shi Yaroslav Kaczynski kuma shugaban shine shugaban jam'iyyar ta Law and Justice mai mulki wanda yake cewa za a tsige shi da karfin tuwo kuma ya ce shi wannan prime minister shine wanda ya sanadiyar matsaloli da kasar take fuskanta sai dai Vawensa ya bai yi karin bayani ba game da abin da yake cewa za a tsige prime minister da karfin tuwo gwamnati dai ta ce wajibi ne ta kawo sauyi a sashen shari'ar kasar tana mai cewa galibin dokokin sashen shari'a da aka yi an yi shi ne tun zamanin tsarin mulkin kwaminisanci
Babu Yakubu Makiri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce batun samar da 'yan sandan jiha wani batu ne da komin dadewa za a wayewaye shi lura da yadda aka samu karin jama'a a kasar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya bayyana hakan a wani bikin karin girma ga jami'an 'yan sanda da aka yi a Mina. Kama wasu na ganin samar da 'yan sandan na jiha ba farar dabara ba ce kamar yadda za ku ji a wani rahoto na Mustapha Nasir Batsari.
A Najeriya batun samar da 'yan sanda mallakar gwamnatocin jihohi na ci gaba da daukar hankalin jama'a a ciki har da masu rike da manyan mukamai a kasar. Ra'ayoyin 'yan Najeriya dai ya rabu kashi biyu da masu ganin samar da 'yan sanda mallakar jihohin zai taimaka wajen ingantuwar tsaro da ke zaman kalubale a wasu jihohin Najeriya. Yayin da a gefe guda kuma wasu ke ganin masu rike da mukaman siyasa za su iya yin amfani da su wajen musgunawa abokan adawa. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya halarci wani bikin karin girma ga jami'an 'yan sanda a Mina ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Maganar state police ko bajima ko ba daɗe za a yi saboda mutane sun karu in ka duba kaga yanzu ko 'yan sanda gashi suna ƙarshen gwamnatin tarayya ne amma kuɗin da muke kashe a kan 'yan sanda kusan ma a ce in ma 'yan sandan jiha ne abin za mu kashe kenan 'yan sanda yanzu kamar mu a Niger ka duba kaga yawan police station muna kashe kuɗi da yawa wajen gyaran police station yanzu haka akwai motoci kusan 60 da nawo za mu so mu ba su kowane division domin ban gani za a yi ɗan sanda ya aiki ba DPO aiki ko division su aiki ba su da mota ko guda in an kawo musu kuka an ce ga wani matsala a wani ba su iya zuwa ɗan sanda na buƙatar taimako ƙwarai da gaske suna buƙatar abubuwa da yawa.
A nashi gefen tsohon shugaban jam'iyyar CPC a jihar Niger Abdulkadir Ahmadu na Funtuwa ya ce duk da yake za su taimaka wajen ingantuwar tsaro a jihohin amma baya goyen bayan samar da su a daidai wannan lokaci na siyasa.
Eh za a samu matsala saboda a yanzu din ma ya aka kare. Yanzu ana yan sanda na gwamnatin tarayya. Sai abin da gwamnati ya ce mu komishinan yan sanda zai suke taimaka musu da kayan aiki, suke ba su kuɗi, suke musu komai. Sai ko duk abin da gwamnati ya ce shi zai. To kaga yanzu in aka ce kuma na kuma aka ce ya zama jiha. Kaga abu ya riga ya zama gida. Za su yi amfani da su.
Wato kadai ra'ayinka dai kawai a bashi yanda ake a yau.
Yanzu ra'ayina a bashin da ake yanzu a taba a garaje tsarin yan sandan a bashin da yake yanzu
a gefe guda kuma rundunar yan sandan Najeriya na ci gaba da neman hadin kan jama'a akan lamarin tsaron kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Niger Mr. Paul Yakadi ya bayyana
so mai kemu duk abin da yake information da wanda muke samu duk wanda suke samu a wuraren su
Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina, a Najeriya.
Sargen bude uban gala de ma zagi, ba ya gaba ba ba. Sargen bude uban gala de ma.
Da lain za gugu anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 11 mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun fara duba batun takaddamar da ke wakana akan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta. Na yankunan kananan hukumomin gagarawa su latan karkar garki da kuma taura. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan kananan hukumomi ke zargin gwamnatin Jigawa da yunkurin karɓe gonakin su masu kimanin fadin murabba'in hekta 14,000 kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mustali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin. A makon da ya gabata mun ji korafin wasu mutanen yankin su biyu waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu ga wannan shiri na mustali. Duk kuwa a sanadiyar hanyar da aka tsara wajen karɓar filayen da gonakin nasu. A yau za mu ji daga bakin ƙarin wasu mutanen biyu kafin daga bisani mu nemi mutanen da suka tsara wannan shiri tun farko da kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Jigawa. Suna Nasir Fil Hashim Gumel.
Suna na Jafar Ali Korba Latu Gagarawa local government Jigawa City. Wato abin yadda yake sun zo sun a aure waje zan hede suka aure shatta 2012 tun daga bakin kwangira nan na kudu da mu abin da yake har kwana mai di gaba ɗaya sun ce numar ke zasu muka duba a gurin nan muka ga al'umma da take gurin nan da Hausawa da Fulani da dabbobin mu da yara da manya ina zamu shiga a nan gurin tunda ba tana da muna gurin da zamu zauna ba wannan shine daga hankalin duk mutumin da yake karkarana. To daman gurin ai bai kama da gurin da ake noma rake ba tunda guri ne yashi gero dawa gyada wake ridi sobo rogo guna kankana shi muke a gurin nan cin mu da hemu kace kam wani abubban da muke huka a shi muke dubbiki idan ya samu zaka aure da yarka wannan soban ne in zaka yi wa danka aure soban ne in kai kanka zaka aure sobo ne in rahin lafiya ce ta samu wani yaron ka ko gyatumin ka ko gyatumar ka ko matarka wannan soban ne shi zaka dauka ka je ka sayar ka zo ka kai asibiti domin in ka je asibiti daidai da maganin naira 5 rage naira 5 aka ce ma kudin ka zani haka zaka cire ka biya in ba mu da wannan ba mu ga yadda zamu yi ba a rayuwa na tamu
wai kaman wannan yanki yanzu a wannan garin da muke sunan sa Kora Sabuwa ko
sunan
Kora Sabuwa yau kaman garuruwa nawa ne wannan awo da aka iba na wajen hektar 12,000 ya shafa
wato nan yamma da kwalta akalla za a samu gari 30 kusan da 5 ya kai da 5 daidai banda kuma tsallaken gabar da kwalta ma abin ya shafe su amma ban san ya adadin mutane garurukan da ya shafa ba a gabar da kwalta fillaye ne da Hausawa a nan yamma da kwalta ne kima wannan bayanin za a samu gari kimanin 35
to yanzu wannan tsari da aka yi haya za ku biyo shi wannan kamfani kamar yadda suka tsara da gwamnati ko kuma a'a sayar masa za ku yi
mu wani abu ba a yi da mu ba tunda a jami'an gwamnati ko jami'an musulun babu wanda ya zo ya zauna da mu ya muna kyakkyawar fahimta muka masa kyakkyawar fahimta kawai dai wannan karfe ce irin ta wannan gwamnatin Allah ya kamu wani zamani wanda yake haka kawai kai dan kana talaka wai ba ka da yanci an ce ƙasa ba taka ba ce kuma mun ji ƙasa ba tamu ba ce da mu da ƙasar mallaka waye mallaka gwamnati ne kuma idan ba mu da cin yau ba mu da na gobe wacce hanya za a ɗora mu cibiya.
To yanzu tashi za ku daga waɗannan garuruwa waɗannan 35 da ka ambata kenan.
To dole in dai gwamnati ta karfafa ta ce ba za ta mana adalci ba karbiya za ta yi. To ina ardiwa sai a Allah ya ce ina ardiwa sai a ƙasar nan tana da yawa dole mu bar gurin dan bara ka zauna da ranka da lafiyar ka ba ka mutu.
To yanzu ya kuke so ayi?
Mu abin da muke so so muke duk wanda yake da ruwa da tsaki yake da hanya da zai taimaka mana dan girman Allah mu musulmi ne a taimake mu. Mun yi yunkuri na zuwa gurin gwamnati farko he da muka hada mota 6 mutum 61 muka je gurin dan majalisa hi muka zaba muka kai kukan muka ce lokacin da muke yawon kamfe da ku mun yi alƙawarin cewa ga wani bala'i gwamnatin nan ta baya ta kawo ta furta a gurin nan amma dan Allah dan annabi za mu zabe ku akan yardin in kun ci kuna da kasar nan kuna da yancin ku ki aikin nan ku ce a yi hakuri da aikin nan ku ture hi saboda a ceto rayuwar mu suka amsa cewa sun yi alƙawari in dai mun zabe su daga sama har ƙasa za su yi mana wani kokarin ko muka zabe su tun daga sama har ƙasa wannan gwamnati ita jama'a Allah ya kafa ta jama'a ta kafa ta kuma da muka zo kan alƙawari muka ce to ya maganar mu muka zo wajen dan majalisa ya ce kawai ku je ku yi roƙon Allah akan wani abu wannan aiki ba mu kaman mafasa in alheri ne Allah tabbata dai in shari ne Allah zai zanye muku abinda muka yi da dan majalisa kenan muka zo muka rubuta takarda a rubuce muka aika ma kantoma shi ma ya kira mu muka zauna da shi hima bai nuna mana zai janye ba hakimi ya kira mu hima muka yi wani magana da shi hima ba mu ji lauhin cewa zai janye wani aiki ba
sunana Lalladi Kwara Sabuwa, noma hatsi, muna noma wake, muna noma dawa, muna noma sobo, muna noma riɗi.
Wai baba kaman baka shekara nawa ne?
Eh gaskiya zan kwatanta dai ina ga zan samu kamar kimanin shekara 60.
Kana da gona anan?
Ina da gona.
Me kake noma?
Ina noma riɗi, ina noma sobo, ina noma gero, ina noma dawa, ina noma wake.
Wurin da aka ce an auna ya shafi taka gonar?
Ya shafi tawa. Ya shafi gona ta har guda biyu.
To an ce za a biya ka, za a biya diya sannan kuma a sake tsari. An baka taka diyar?
Ba a bani ba. Ba a bani diya ba. Kuma saboda ni ba na ra'ayin noman rake. Kawai shi yasa ba zan karbi diya ba. Eh saboda ba na ra'ayi, ba na so. Ka gani wannan gona kaga ita zan ci da iyalina, zan shayar da iyalina. Ka gani? Zan shayar da yara irin wa'annan. Da iyayena da kakanni in biki ya taso da shi zan yi komai da komai na abin arziki in ya taso da shi zan yi in larura ce ta asibiti a wannan noma zan yi ka gani to kaji shine dalilin da yasa bana konan noma da ke bana ra'ayi
to yanzu ya ake ciki kenan
eh yanzu muna ciki cikin muna fawwala wa Allah mu dai noma da ke ba ma ra'ayi ba gudu ba ja da baya ba ma so tun kakannin kakanninmu aka Allah ya bamu muke noma gadan gado saboda haka shi yasa saboda mu ma ƴaƴayenmu da jikokinmu su gada shine dalilin da yasa muka ce ba mu ra'ayin noman rake ba ma so eh ba mu gamsu ba indai adalci za a mana gaskiya ba mu gamsu ba tunda an adalci za a mana kaga an ce gaba ɗaya gonakinmu an karbe iyakaci kawai a biya mu diyya ka gari ta bisa he na gona diyyan ma an ba ka kuɗi ma ba me zai ma kai ne a gidanka kana da iyali sun kai kusan 50 akalla a karkace kullun da kullun a batta kullun kana sa abinci ranar da dare kana sa kamar kimanin kwano uku kullun to an tahe ka inda kake noma kana neman abinci babu an biya ka diya to wannan kudi na diya da aka biya ka me zai ma muna nan mun dogara da Allah mu dai gona ba gudu ba ja da baya
dan daga cikin ɗaruruwan mutane da suka bayyana korafin su ga filin ciki da gaskiya kenan kan hanyar da aka tsara bi wajen karɓar gonakin su da filayen su domin mika su ga kamfanin musani idan har akwai buƙatar saki kawo sauran masu korafin to za mu kawo muku idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da ɗaya daga cikin mutanen da suka tsara yadda wannan aiki na kamfanin musani zai kasance tun farko kafin daga bisani mu ji daga ita kanta gwamnatin jihar Jigawa yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kodi minister Fil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan kasar Kamaru
Zamu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info an da taro mu da cewar a jihar Kudu maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a fadan gwamnatin jihar Boya an da ake fama da tarikashin hankula kan rikicin ƴan awaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin Ingila masu hada kayar bayan da dakarun tsaron kasar Kamaru sun bude wa junun su wuta wanda har akai ga cewar mazauna wannan bangaren sun arci na kare domin tsira da rayuwar su sai jaridan Kamaru run tribune an da ita ma ta hango mana cewar a garin Kirbi matasa sama da 1100 suka kuraro kan titunan birnin suna Allah wadai da gwamnatin Mr. Biya kasancewar matasan sama da kashi 80 ne cikin 100 ba su da aikin yi tunda shugaban kasar na Jamhuriyar Kamaru ya haukan karagan mulkin kasar tun shekaru 36 suka shude jaridar Ekhusante kuma ta kasar Kamaru ta ce ɗan kasar ta Jamhuriyar Kamaru sama da 70,000 ne da haka suke dauke da ciwon sukari a fadin kasar baki daya jaridan Informa ten kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Musta Biya ya rantaba hannu akan kirkiro wadansu sababbin dakarun tsaro a jihar Arewa maso yammacin kasar kasancewar irin rikicin da wannan bangaren yake ciki sai jaridan Le Jour an da ita ma ta hango mana cewar hukumar ministan kudi na kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara binciken kwakwaf a bangaren kudin an da
yanzu haka aka tasa hakiyar waɗansu manyan ma'aikatan bangaren su biyar zuwa gidan yarin birnin Yaounde domin sama da fa'ida suka yi da waɗansu makudan kuɗin kasar. Jaridan Le Point kuma ta ce tsohon ministan karfin wutar lantarki na kasar Kamaru da ruwan shan kasar a Tangana kuna yana zagin shugaban kasar Kamaru Musta Biya a yayin da yake garkami a gidan yarin birnin Yaounde. Jaridar Economy ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu kamfanin da aka bawa kwangilan gina ƴan tagwayen hanyoyi daga fadan kasar Yaounde zuwa Benitin kayyar kasar Duwala basu cika alƙawarin su ba da suka ranta ba hannu da tsakanin su da gwamnatin kasar. Kasancewan sun ce cikin watanni shida za su mika wa gwamnatin kasar ta Kamaru kashi 60 cikin 100 na aikin da suke gudanarwa. Jaridar FBA kuma ta faɗa mana cewar tsohon ministan kuɗin Jamhuriyar Kamaru Usman Alamin Mai cikin sa ya ɗuri ruwa kasancewan sabon ministan kuɗi na yanzu yana ci gaba da gudanar da binciken kwab a wannan bangaren.
To da haka ne muka zo ga matakin da zamu kawo muku ra'ayin da kuke ba mana kan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayina ne game da yanayi da majalisar ɗinkin duniya take ciki a wannan lokaci. Shin tambayar da nake son Amurka da Isra'ila shin yanzu sun da majalisar ɗinkin duniya za ta da amfani ne da suke ɗaukar ayyukan majalisar ɗinkin duniya a hannun su su kai wannan ƙasa da nake su kawo wannan ƙasa ta hukumi? Yanzu ba ma a yanzu majalisar ɗinkin duniya sun zama su ne majalisar ɗinkin duniya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, mai magana Alhaji Musa Amerika Rufiya kenan Nigeria mazauni Owari. Ina kira ga talakawan Najeriya musamman ƴan arewacin Najeriya, ku gane ku tsaya mu siyasa tsafta, siyasa mai ƙarfin hankali. Kuna ganin wasu ƴan siyasan mu da arewacin Najeriya waɗanda ba su da kishi, idan mutum ya shiga jam'iyyar yadda ba ya mai yadda yake so ba, bai samu hanya wadda za a zalunci talakawa ba, sai ka ji ya shamce sheka ya koma wata jam'iyya. Mun ga irin su a titi musamman irin su Kwankwaso.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri ta suna ba tsarurar bakin KPTV. A ji tsoron Allah, dan Allah dan Allah malami a kan mambari ya ɗin jita-jita fasko yana nasiya cikin kirki ya ɗin jita-jita balle matasa wanda ba su da hankali ya ɗin jita-jita kafofin watsa labarai na zamani ya ɗin jita-jita sharri ce. Allah ya tsare mu kuma a ji tsoron Allah a huta laya.
Assalamu alaikum VOA, mai magana daga nan jihar Benue, dan tsoho dan malam Bako na malam Ana. Abin da muka gani a rubutu a internet na cewa Kwankwaso yana so ya karo da Buhari, amma idan PDP ta ba shi ticket na takarar shugaban kasa a Najeriya, idan ko ba mu farki ne Kwankwaso ke yi ba. Eh, mun sani za ka iya kada Atiku, za ka yi kada Obasanjo da Susulu Lamido, amma tun da kai Bahaushe ne ka san abin da ake kira Badau ko? To Kwankwaso abin da duk ake kira Badau, ba akwai ko gagara Badau.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Amurka tana bukin zagayowar ranar samun 'yancin kai a yau Laraba. Amurkawa suna bukin cika shekaru 242 da samun 'yanci daga Burtaniya ne ta hanyar gudanar da liyafa zuwa wani fili ko gandu a yi gashe-gashe, a ci abinci da ake cewa picnic a Turance, da gudanar da fareti kuma a shirya wasan wuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya da uwar gidansa sun shirya wa iyalan sojoji liyafa a fadarsa ta White House. Jama'a Indonesia sun tabbatar da mutuwar mutane 29 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa da ya kauce wa hanyarsa kan tsibirin Sulawesi. Jirgin ruwan da yake dauke da mutane kimanin 140 a jiya Talata da rana, wato yayi hatsari ne ko kuma yayi hatsari ne a lokacin da yake fuskantar yanayi mara kyau kuma ruwa ya fara shiga cikin jirgin.
To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a jirgin wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin insha Allah. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a yi zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma shasinhausa.com. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sabon ta'aziyya ga iyalan tsohon wakilin murya Amurka a jihar Zamfara, Sani Abdullahi Safe, wanda Allah ya warasuwa a yau a wani asibiti da ke Abuja a Najeriya. Da fatan Allah ya masa rahama, amin. yanzu a madadin
Baba Yakubu Bankeri
da ta ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu ya hada shirin sai engineer wato Daru Smith ni Muhammad Lalo ne ke cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.